wato da ta fata barare kuna karatawa ya yanzu yau mun gayyato shugaban labarai na jihar Kano don ya muku jawabi akan muhimmancin da kai da karatu kuma ya ba shi kyautar wata littafa tana nan ta taru a cikin kwamarwa a fadin nan ku zo da haka Allah ku yi kokari a wannan zubin da aka zaɓe ku ku yi wa yaran ku wannan gata ku yi wa yaran ku wannan gata ku zo ku zauna da iya na labari kwanan nan mafi ne DFT mai tunani a irin wannan harka don wata hanya za ku riƙa taimaka masa don yaɗa wannan aiki na yaɗa sani da izini ga al'umma. Assalamu alaikum.
Lita kamar da takwas da su da kaɗan kan mara da kama da suna na Zainab Damu daga ɗakin karatu na Murtala Muhammad kenan wato Lagari kenan inda yanzu haka ake taro na mawallafa wato ta ƙasar rashin jihar Kano wanda aka san su da ANA kenan inda ake gudanar da taro dangane da wato harkokin abin da suka shafi karatu yanzu haka manyan masu jawabi na wannan waje kuma za ta zama samu na kacce na ɗaya ɗaya da su mu ji gudun wadda za su ba za mu so mu ji suka suna da mutane suka ce suna da mutane
to suna na Bala Muhammad na koyarwa a jami'ar Bayero sashen koyon aikin jarida yau muna wannan taro na ƙungiyar marubuta wanda suke rantsar da sababbin shugabanninsu waɗanda aka zaɓa a watan Mayu wanda za su riƙe akalar wannan ƙungiya zuwa shekara 2-3 kuma an zaɓi su Tijjani Muhammad Musa da su Mazbun za su zama shugaba da sakatare da Maimuna Bello mataimakin shugaba muna musu fatan alheri shawarar da na ba su a wannan zama da suka yi yau shine lalle ne ya kamata su yi ƙoƙari su kafa wata tafiya ta duk wata uku su kirawo lacca don su kirawo masana su zo su wa marubuta jawabi na yadda za a karkata akalar marubuta akan su yi rubutu mai kyau kuma su riƙa amfana da abubuwan da duniya take ciki alal misali a yi musu lacca game da iya magana a yi musu lacca game da iya rubutu a yi musu lacca matasa a yi musu lacca game da time management wato kiyaye lokaci a yi musu lacca game da events management yadda ake tsara tarurruka a yi musu lacca akan abubuwa da yawa za su yi musu amfani a cikin wata uku an kira wannan wato taro an yi wannan irin wannan abu na biyu kuma na ba su shawara cewa su nemi yaransu ƴaƴansu su kawo su labarai domin labarai ko kana da tafai a gida wato ya zama na cewa a kewaye da kai akwai littafai wanda kake karantawa kake wato sanin akwai su dan komai yawan littafanka a gida ba kai na labarai ba saboda haka nake ba su shawara cewa lallai su kawo su fara da kansu su kawo ƴaƴansu labarai su musu rajista su karɓi katin aron littafai a labarai wannan kuma ba wai kawai su su ɗan ana ba su marubutan kawai ba har ma sauran mutan gari wajibi ne mutane su tuno cewa labarare waje ne wanda yake ba da ilimi wanda yake taimakawa wajen tunani wanda yake kaifafa tunani na kuma ba su jawo labarin cewa ni kai na ina yaro ina makarantar firamare na taɓa yaran littafin labarare sai ya ɓata amma maimakon a hukunta ni yadda masa ya hukunta ni ko a yi min wani tara ko wani abu sai aka yaba min cewa ina aure littafin nan har ma aka kawo min ƙarin littafai aka bani kyauta a gaban assembly to wannan ya sa dole ne ba na mantawa cewa darajar karatu da darajar zuwa labarare ta ce baka min a matsayin wato marubuci a yanzu a cikin rayuwata saboda haka na ba su kuma shawarar cewa banda wannan akwai shawarar da tsohon shugaban ƙungiyar ya bayar wato shi Ismailu Balagarba abokin aiki na jami'a yake ba shawara cewa maimakon kawai su yi taro kamata taron nan ya zama wato taro ne akan wani abu kamar a ce book festival ko art festival wato bikin nuna littafai ko bikin nuna fasaha ta zayyana ce ko ɗinkin hula ne ko zanen addo ne ko menene ma ya zama cewa duk lokaci suna fito da irin wannan suna nuna shi a duniya domin ya zama cewa Kano a santa ta shahara domin yanzu kamar yadda yake faɗa shi Ismail cewa ANA ta Niger ta yi nisa amma ta Kano tana tafiya a hankali alhali ko muna da wato bangaren turanci da bangaren hausa ya kamata lalle a inganta su wayannan kadan ne daga cikin shawarwarin da aka ba su kuma muna fata insha Allah za su yi aiki da su domin muna da yakini cewa wayannan sababbin shugabanni da aka zaba mutane ne masu kakurai masu himma wanda insha Allah za su yi kokari su ga madana sabuwar tafiya insha Allah
to watan da bai faku akwai shawara da kake
kudi eh kware daga cikuwa wannan masana daga cikin shawara da na bayar cewa daya daga cikin abin da muka rasa shine wato playwriting wato rubutu na wasan kwaikwayo yanzu an bar ɗan taɗan masu fina-finan Hausa su kaɗai suke cin gallansu alhali kuma marubuta ba su ne suke zama su rubuta waɗannan abubuwa ba kai da gani in ka ga waƙa da rawa kai ka san ba marubuci ne wanda yake mai fasaha yake rubuta ba domin me in akwai fasaha a ciki ba ka buƙatar rawa ba ka buƙatar waƙa kowa ya sani ga sababbin fina-finan nan da aka yi yanzu babu rawa a ciki babu waƙa wannan series da ake yi wasan kwaikwayo ne wasu suka zauna suka rubuta saboda haka ina kyauta ina kira ga su ƴan ana da sauran marubuta su farfaɗo da wannan ɓangare na ilimi wato rubutu na wasan kwaikwayo da ma yin kuma wasan kwaikwayon a aikace wanda ake kira wasan dabe domin na faɗa muku cewa akwai shahararriyar ƙungiya a Jos a jami'ar Jos ana kiranta Jos Repertory Theater har ƙasar waje ake kiransu suke zuwa su yi wasan kwaikwayo yanzu ma suna California ta America tunda ni memba ne nasu suna sanar da ni duk abubuwan da suke yi wasanni irin na Africa sai turawa su kira su je can turai su yi musu wannan wasannin saboda haka wasan da zai buƙatar muhimmin abu ne kwarai da irin su duk festival domin dukkan duniya tana yi kuma in ta san kuna yi ƙungiyoyi na ƙasashen duniya za su iya taimaka muku da kuɗi kuma a daloli don ku je wata ƙasar ku yi saboda haka wajibi ne wannan ƙungiya ta ana ta farfaɗo ta kuma ci gaba da aiki domin ta samu nasara insha Allah.
Cikakken suna da matsayi.
Sunana Ado Ahmad Gidan Dabino MON kuma tsohon shugaban ƙungiyar marubuta ta Najeriya reshen jihar Kano.
Akwai maƙalar da ka gabatar akan Ajimi ko akwai shawarwari da za a ba wa al'ummar Hausa gabaki ɗaya?
Shawarar zan ba su shi ne Ajimi shi ne farkon rubutun da Hausawa suke amfani da shi da sarakunanmu a arewacin Najeriya. Wannan ne yana cewa Hausawa ba jahilai ba ne ko Hausa Fulani ba jahilai ba ne ko 'yan Arewa ba jahilai ba ne. Sarakunan mu ta hanyar Ajimi suke sadarwa ta hanyar Ajimi suke aika wasiƙu wasu kuma su yi da larabci amma daga baya da 'yan mulkin mallaka da cindin duniya da dai don a karya mu aka tura Ajimi aka shigar da boko zalla za a ci gaba da yi wanda in baka manta ba lokacin Obasanjo ma an zo rubutun da aka sa naira da Ajimi sai aka ce wai za mu mayar da Najeriya ta musulmai aka matsa aka cire ina kyauta da sun yanzu a naira dubu ne kawai akwai rubutun da yawa amma duk sauran an cire watakila nan gaba ma za a cire saboda ba a so a ga cewa ga Bahaushe ko musulmi yana da wani rubutun nasa saboda ka kiran da za mu waɗanda ba su iya ba akwai shafi da muka ware na koyar da Ajimi ko kuma ƴaƴansu in su girma ya same su domin su koya yin Ajimin wani abu ne za ka iya yin sirri tsakanin ɗan uwanka da ɗan uwanka ba tare da an sani ba duk boko mutumin da ya yi ba za ka iya rubuta wasiƙa ko ka yi masa message ba zai iya karantawa sai wanda ya yi don haka wata hanya ce za ka iya sirri tsakanin ɗan uwanka ma don haka ina kira ga mutane su ba da goyon ba su dawo su dinga karanta wani abu.
A yanzu haka mun sami sabon shugaba na wannan ƙungiya Kawo Wallaba ta kasar rashin jihar Kano za mu so mu ji cikakken suna da mutum.
Suna na Tijjani Muhammad Musa kuma ni ne yanzu Allah ya ba wa jagorancin wannan kungiya ta marubuta ta kasa a rashin jihar Kano wannan shi ne.
Ko akwai wani abu da ka kuduri a yanzu haka tun da ka ne sabon shugaban kungiyar?
Eh gaskiya tafiyar Ana Kano tafiya ce wacce ta farko ta samu wato tangarɗa amma Allah cikin ikon shi inda wato wanda ya shugaba da ya sauka na karɓa wanda na yi wa sakatare ya karɓi wannan ragamar tafiya muka dinga daidaito tafiyar ana zuwa ana rarrashi waɗanda suka yi fushi da tafiyar aka dinga samun wato abubuwa daban-daban da aka buƙaci su tallafa su karɓa domin tafiyar ta inganta. Allah cikin ikon shi gaskiya daga wannan lokaci shekara